الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta Laraba 7 ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 29 ga watan 3 hijiran miladiya 2023 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma har yanzu muna cikin suratul hujurat jiya mun karanta ayata muna cikin aya ta 9 cikin wannan sura mai albarka yau za mu sake maimaita ayan insha Allah babu tambaya ko daya a hannu arama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
أبنجي سبحانه وتعالى yace wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu idan tawaga guda biyu ko wadansu jama'a bangarori guda biyu na mummunai na masu imani iktatalu suka yi fada da juna suka dinga yakar juna faslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin su da juna ku sasanta su su koma kamar yadda suke kafin su fara yaki Allah ce fa in bagat ihidahuma ala al-ukhra idan daya daga cikin bangarorin biyu fa in bagat ihidahuma ala al-ukhra idan daya ta ketar iyaka tayi ta'addanci tayi zalunci akan dayar saboda ta fi ta karfi annabi mai ai sulhu suka ce su kan ba za a sasanta ba dan suna ganin sun fi wancan karfi to faqatilul lati tabghi sai ku taro gaba dayanku ku hada karfi da karfe ku yaki wannan azzalumar kungiyar hatta tafiya ila amrillah ku dandana mata ku dan azaba har sai sun dawo sun bi umarnin Allah subhanahu wataala sun dawo sun mika wuya cewa sun yadda yanzu kan ai sulhu shine ma'anan hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at idan suka dawo suka yadda ai sulhu suka yadda sun mika wuya ga umarnin Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa aslihu bainahuma bil adl to ku yi sulhu tsakanin su da adalci kar ku ce ai saboda a karan fari kun ce ba ku yadda ba saboda haka idan aka zo yin sulhun kuma za a zalunce su koda sun yi taurin kai a karan fari ba su dawo ba sai da suka ga lallai za a ainihin karar da su ko kuma za a azabtar da su in dai sun dawo din sun mika wuya a wurin sulhun kar a zalunce su a yi musu adalci wa aqsitu ubangije ce ku yi adalci إن الله يحب المقسطين للي الله سبحانه وتعالى جنا سمى سو عدلتي عدلتي ده itane sammai da kasai ma suke tsaye in banda Allah na da adalci kamar da muka fada jiya wannan saman da Allah zai sa ne ta rikito kawai duk ta kashe mu gaba daya saboda sabon Allah da yake a bayan kasa idan Allah ya ga dama sai ya sa ƙasa ta girgiza duk a halaka gaba daya kamar irin abun da ya faru kwanan nan a ƙasar Turkiya da wani bangare na ƙasar Syria girgizan ƙasa akai dubban mutane sun mutu cikin dan kankanin lokaci wannan kadai ya isa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan ƙasar da muke kai muna tafiye-tafiye muna gine-gine muna duk abin da muke so idan Allah ya ce ƙasar ta dan girgiza kadan duk manyan gine-gine gaba ɗaya sai su rushe kaga mota tana tafiya ta kife mashin na tafiya ko keke na tafiya kife mutane su yi ta mutuwa amma saboda rahama Allah subhanahu wataala da adalci irin nashi duk da muna saba mishi amma kuma ya kyale mu a haka akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kara masa yadda cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana dangane da masu adalci yace innal muqsitina fi dunya lallai masu adalci a gidan duniya idan mutun ya zamo a nan gidan duniya yana adalci cikin maganganun shi da ayyukan shi baya zaluntan kowa baya danne haƙƙin kowa ya zamo mai adalci ga wanda yake so da wanda baya so dai ta ka'idar adalci shine kai wa kowa adalci ko kana son mutum ko baka son mutum wajibi ne ka masa adalci a wurin aiki ko wurin magana da wannan ne malami suka ce baka zamo cikakken adali sai kai adalci ga wanda baka so sai kai adalci hatta ga abokin adawanka wannan shine ka zamo cikakken adali Allah ce to masu adalci a nan gidan duniya ala manabirin min lu'lu'in ran tashin al-qiyama za a dora su akan wani minbari na lu'lu'u minbari shine kamar irin wannan abun da liman ke hawaye magana ran juma'a duk da minbari yana daukan duk wani abu mai tudu da za a hau dan a hango mutun daga nesa to ran tashin qiyama Allah zai sa a buga minbari a filin tashin kiyama masu adalci sai a kawo su a dora su akai kowa na ganin su annabi yace bima baina yadayir rahman kuma suna gaban ubangiji subhanahu wataala za a matso da su dab da fadan Allah subhanahu wataala kaman ka ce saboda me annabi yace bima aqsabu fid dunya saboda adalcin su a nan gidan duniya a wani hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muqsituna inda Allah ta'ala yawmal qiyamati ala manabirin min nurin ala yaminil arsh masu adalci a nan gidan duniya ranan gobe kiyama Allah zai dora su akan minbarori na haske minbarin da haske za a yi shi kuma suna gefen al-arshi ubangiji ta gefen dama sai annabi yace waɗannan mutanen alladhina ya'diluna fi hukmihim sune masu adalci a cikin hukuncin su idan za su yi hukunci suna adalci alƙale ne ko ba alƙale ba hukunci koda a cikin gidanka ne in zaka yi shi kai adalci iyalanka ne suka yi fada zaka yi musu hukunci ko zaka musu shari'a to kai adalci ɗayanka ne suka yi fada zaka yi musu hukunci kai adalci ko kannanka ne ko waɗanda suke karkashin kulawarka duk wanda zaka masa hukunci ka masa hukuncin adalci karka zalunci wane dan kafi son wane a wannan lokacin ka zama azzalimi Allah ya kiyaye annabi ya ce alladhina ya'diluna fi hukmihim sune masu adalci a cikin hukuncin su shin sa shugabanni masu mulki a duk lokacin da Allah baka mulkin mutane to duk waɗanda suke karkashin su karkashin wannan mulkin naka matsayin su ne da yan jam'iyyarka da yan jam'iyyar adawa da wanda ma ba sa siyasan da musulmai da wanda ba musulmai ba da masu sonka da wanda ba sa sonka kowa dole ka masa adalci wannan shine ka'idan da Allah ya sa alladhina ya'diluna fi hukmihim sune wanda suke hukunci a cikin suke adalci a cikin hukuncin su karka zamo kaman wani alkali an kama barayi guda biyu daya ya saci miliyan 15 ɗaya kuma ya saci biredi nawa ne biredi duk tsadan shi ba zai wuce 1000 ba haka ne ko ba haka ba white light ba 800 ba ne to kowanne irin light ne ma ba zai wuce 1000 ko 2000 ba aka kawo su gaban alkali wanda ya saci miliyan 15 sai aka sake shi wanda ya saci biredi aka caka shi gidan yari da aka fito da su ana tafiya da su sai shi barawon birni sai tambaye barawon miliyan 15 yace ah ya akai kai ka saci miliyan 15 an sake ka ni kuma na saci biredi amma an caka ni gidan yari yace to alƙalin baya cin biredi kun gane ma'anar magana yace alƙali ai baya cin biredi ai sai saci akai ka gidan yari amma ni da na saci miliyan 15 sai na dan san masa wani abu sai yace a sake ni to kaga wannan hukunci ne na me hukunci ne na zalunci ko kuma wani alƙalin da aka kawo mai marsandi da mai keke wani ya buga wani mai marsandi ya ture mai keke fadi har ai kwakwar zane di ciwo da aka zo gaba alƙali kafin a abin nan sai ba alƙali wani abu shi mai kudin kenan sai alƙali ya ce ina mai keken da ya buge mai marsandi kaga tun daga ne ya san kwanan shi ya kare ina mai keken da ya buge mai mota ya za a mai keke buge mai mota Allah ya kiyaye a takaice ne annabi ya ce alladhina ya'duluna fi hukmihim sune masu adalci a cikin hukuncinsu wa ahlihim kuma masu adalci a cikin dangane da iyalansu yana adalci tsakanin amarya da uwar gida yana adalci tsakanin ƴaƴan shi yana adalci tsakanin kowa baya zaluntan wani to mai irin wannan halin shi ma ran tashin kiyama Allah zai dora shi akan minbari na haske a al'arshin Ubangiji annabi ya ce wa mawullu sannan masu adalci akan duk abin da aka jibanta musu na shugabanci suna adalci cikin duk amana da aka ba su na jagoranci jagorancin kowane iri ne ko da jagorancin sallah ne ka zo kana sallah kai ta tsawaita karatu tsofaffi su zauna marasa lafiya su gaji masu larura ka takura kowa wannan shi ma ba adalci bane ba ina fata an gane ke sa Mu'az ibn Jabal Allah mishi kara masa yarda limanci yake sai zanto yana jan dogayen surudi ana sallah wani mutum kawai sai ya fita daga masallaci ya yanke sallan ya koma gefe ya sallar shi ya kama hanya tafi ta wannan limami na ku har yaushe ya ta tsawaita karatu ya ta kuma sallar isha sai wasu daga cikin mamu suka ce ai wani munafiki ne ana sallah kawai sai ya fita aka kawo shi kara gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce a kira shi wani an ce ana sallah ka yanke sallah kai sallar ka fita yace kwarai kuwa saboda me yace saboda wannan limamin namu ya nuna Mu'az ibn Jabal babban sahabi yace zamu zauna muna ta jiran shi sallar isha baya zuwa da wuri in yazo kuma ya taja dogayen sura ya ta karanta abinda ni ban ma san me yake karantawa ba shi yasa na ga bazan iya ba na yanke sallar na koma na yatawa sharp sharp na kama hanya na tafi sai annabi ya ce da shi to me ka karanta a cikin sallar yace Fatiha ko wace raka'a Fatiha kawai ne ko sura ma babu annabi ya ce bayan nan fa yace sai na roki Allah ya bani aljanna ya bin tsari da azabar wuta annabi ya ce duk wani tsawaita sallah da motsa baki da kaji muke ni da Mu'az ibn Jabal mu ma abin da muke nema kenan sai annabi ya koma kan shi limamin yace a turidu an takuna fattalan ya Mu'az kana so ka zama mai fitina ne cikin addini ka zo kana jin dogayen surori a sallah ka wahalar da mutane ina fata an gane to shi sa kowanne irin shugabanci zakai kaiwa mutane adalci karka wahalar da waɗanda kake shugabanta ta kowace hanya kuma karka ainihin zalunce su wannan na daga cikin kaɗan daga cikin tarin hadisan da suke magana akan falalan adalci mu zanto masu adalci cikin maganganunmu mu zanto masu adalci cikin ayyukanmu sai Allah ya ce ni
innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
نعم وبنجي سبحانه وتعالى يتي إنما أداة حسر كدي أبو سني المؤمنون ممني إخوة ينقوان جناني ما سو إيماني نغسكيا باون أبو بني إلا ينقوان جناني Allah subhanahu wataala anan yana nuna mana mahimmancin ƴan uwantaka ta addini. Ƴan uwantaka ta addini ta mafi ƴan uwantaka ta jini a wani lokaci. Dan uwanka musulmi wanda yake nan a Gombe da dan uwanka musulmi dake China wanda ba ma yaran ku ɗaya ba, ba kamannin ku ɗaya ba, ba nahiyan ku ɗaya ba, ka kila ma baku san juna ba, ka ji kana kaunan shi fiye da dan uwanka na jini in dai baya cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan gaba ce da take da muhimmanci. Zaka samu wani yana fifita yaran shi ko kabilan shi ko ƴan uwan shi ko da ba su yi imani da Allah da manzo ba, ba su yi imani da Qur'ani da hadisi ba, ba su yi imani da sallah da azumi da zakka da hajji ba, in dai yaran su ne ko ƴan uwan shi ne yana kaunan su fiye da musulmin da ba yaran su ne ba. A Najeriya muna da wannan matsala. To amma baka zama mai cikakken imani sai ya zanto kana son dan uwanka musulmi fiye da dan uwanka na jini wanda baya bin Allah subhanahu wataala. Sai sa Allah ce innama dinnan adatu hasrin ne. Abinda ake nufi da ita shine kadai babu wani abu face abinda zai zo a bayanta. Innama kadai abun sani almu'minuna masu imani ikhwatun ƴan uwan juna ne. Allah ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku tsare dokokin Allah subhanahu wataala, la'allakum turhamun, sakamakon hakan in ku tsare dokokin Allah za a muku rahama. Kuna masu sa rai Allah zai muku rahama, Allah zai ji kanku, Allah zai tausaya muku. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin Bukhari da Muslim daga babban sahabi Nu'man dan Bashir Allah kara masa yarda. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina, misalin mummunai, misalin masu imani, fi tawaddihim, wajen son junansu da kaunan junansu, wa tarahumihim wa ta'atufihim, da tausayin junansu, da yawa junansu rahama, masalul jasadil wahidi, misalin gangan jiki ne guda daya. Abinda ake so masu imani su zamo tsakaninsu da juna kamar ginin jikin mutum guda daya. Annabi ya ce idza shtaka minhu udhun, idan wani gaba a jikinka yake kukan rashin lafiya, tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma, duk sauran jikin gaba daya zai taya shi kuka wajen jin zafi ko jin radadi ko zazzabi ko wani abu. Ma'anan wannan magana shine yau idan ya tsankana ciwo, Allah ya kiyaye, kamar a ce ciwon kakkari, ya kake ji gaba ɗaya zaka ji hankalinka ya tashi, ko a ce kana ciwon ido, ko kana ciwon kunne, ko ciwon haƙori, haƙorin fa kwa ɗaya ne ke ciwo sai ya hana ka bacci. Haka ne ko ba haka ba? Ai da sai kai baccinka dan ba idon bane ke ciwo, a'a, gangan jikin mutum duk inda aka taba sauran jikin gaba ɗaya suna taya shi kuka. Ina fata an gane. Suna taya shi jin zafi, suna taya shi jin radadi. Shi yasa zaka ga ya tsankana ciwo, misali an baka magani ka sha wata kwaya, a ce pain reliever ce za ta rage zafin wannan yatsan, kaga maganin ba a yatsan ka zuba ba, ta baki ma ka tura shi shiga ciki, amma zai aiki a jikin naka gaba daya. Ina fata an gane. To haka ake so masu imani su zamo. Ya zanto muna son junanmu, muna kaunan junanmu, muna tausayawa junanmu tamkar yanda jikin mutum guda daya yake. A wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da, shi mu'mini dangane da mu'mini dan uwan shi kamar gini ne, yashuddu ba'dahu ba'dan, sashi na karfafan sashi. Idan aka yi gini babu bangaren da zaka ce bashi da amfani. Idan ka kalli ginin masallacin nan kowane bangare yana taimakawa dan uwan shi ne. Haka ne ko ba haka ba? Duk inda ka buge to ka taba sauran, za a iya samun matsala. To haka ya kamata masu imani su zamo. Duk inda aka taba mutum daya ka ji kaman kai aka taba. Idan mutum aka cutar da shi ka ji kaman kai aka cuta, ashe wannan zai nuna kai ba za ka cuce shi ba kenan. Kar a hada kai da kai a cuce shi. Ya zanto kana jin yanda za a maka abu ka ji zafi, in an mishi kai maka ji haka. Yanda in ka samu wani abun amfani zaka ji dadi kai murna, haka in ya samu kai ma ka ji dadi kai murna amma wani da wani ya ci gaba sai hankalin shi ya tashi hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahih al-bukhari da muslim annabi ce al-muslimu akhul muslim kun ga ai qur'ani ya ce innamal mu'minuna ikhwatun haka ne ko mummunai ƴan uwan juna ne sai annabi ce al-muslim akhul muslim muslimi fa dan uwan muslimi ne sai ce la yadhlimuhu kare zalunce shi karka kuskura ka zalunci mutum a cikin mutuncin shi ne ko a dukiyar shi ne ko a gangan jikin shi ne karka zalunce shi koda da harshe ne wala yaslimhu kuma karka ainihin bari a cutar da shi karka bar shi wani ya cuce shi ko kuma karka bar shi a wurin da za a cutar da shi sai sa aka ce idan kana sallah ka ga makaho na tafiya zai fada rijiya a wannan lokacin wajibi ne ka yanke sallan ka mishi magana ina fata an gane wajibi ne haramun ne ka ci gaba da sallan ka ce kai sallah kake a ba a magana ana sallah a sallan naka a lokacin dole ka tsaya da ita ka mishi magana malam gaban ka akwai rijiya ka tsaya dan baya gani idan ya fada ya mutu ka taimaka wurin kashe shi a lokacin sallan naka ba ta da amfani ina fata an gane kaga Allah na nuna mana muhimmancin rayuwar dan adam kenan ko kuma kana sallah yaro zai wani abu wanda zai cutar da shi ko zai kama wuta ko zai kama hita ko zai kama wani abu wajibi ne ka yanke sallan dan ka hana shi ko kuma ka dauke shi a wurin ina fata an gane ba a ta bubbuga cinya ba a magana za a yi ina fata an gane har abu ya faru wai tana sallah ba za ta yi magana ba ko a ta buga kyaure ko a ta buga wani abu a lokacin magana ake so a yi ko kuma a yanke sallan a dau mataki na gaggawa shine ma'anan karka bar musulmi inda zai cutu ko kuma karka bari a cutar da shi annabi ce man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance wurin biyan bukatun dan uwan shi musulmi kana Allahu fi hajati shi ma Allah zai kasance wurin taimakon shi wurin biyan bukatun shi annabi ce man faraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yayo musulmi wani bakin ciki min kurabid duniya daga bakin cikin duniya sai Allah ya ce faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama annabi ya ce ran tashin qiyama kai ma Allah zai yaye maka bakin ciki daga cikin bakin cikin tashin qiyama babu abun da Allah ke so kamar ka sanya musulmi farin ciki Allah na son wannan abu ka in kana sanya musulmi farin ciki fa ko baka addu'a Allah zai tabiya ma bukatun ka ina fata an gane shi yasa ka san ashe cusawa mutum bakin ciki ba karamin masifa bane ba dan annabi ya ce duk wanda ke yayewa wani bakin ciki to shi ma Allah zai yaye masa bakin ciki duniya da lahira shi yasa aka ce idan kana cikin damuwa da matsalolin rayuwa ka yawaita sadaka da istighfari wallahi sai ka fita kowace irin matsala ce da lokacin da ka ba wa mutum sadaka ko ka taimake shi farin cikin nan da ji kawai to ya faranta wa Allah rai a lokacin da Allah ya farin ciki da abin da kai ko baka tambaye shi ba shi kuma zai faranta maka rai duk abin da kake so Allah sai ya taimake ka akan shi annabi ya ce man satara musliman duk wanda ya suturta musulmi ya rufa wa musulmi asiri satarahu Allahu yawmal qiyama shi ma ranar gobe kiyama Allah zai suturta shi Allah zai rufa mishi asiri to kaga wannan gaban tana cikin gaban da take mana wahala a yau idan wani ya aikata wani abu babu wanda ya sani sai kai to dan Allah kar ka ga yawa kowa ina fata an gane idan har ka rufe wannan abu babu wanda ya ji har ka mutu ko har ya mutu to wallahi ran tashin kiyama kai ma Allah sai ya rufa ma asiri dan kai ma Allah ai kana da matsala da shi ka masa wani abu to Allah sai ya rufa ma asiri kaga ayyukanka na laifi da yawa ba ka gansu ba Allah ne ya ce a rufe su ina fata an gane kar ma a nuna maka saboda me Allah ce ya rufa wani bawa na asiri a duniya to amma a yau a bibiya ma ake dan a gano asirin naka a tona shi haka ne ko ba haka ba za a yi ta bibiya Allah ake kai kuskure zaka zo kai awa ɗaya kana magana fa minti 60 idan kai kuskuren minti ɗaya to ita za a bada labari akwai zalunci sama da wannan minti 59 da kai daidai a wannan shi ba abun magana minti ɗayan nan da kai kuskure to a kan shi za a ta yadawa ai yau ya ce kaza in ka kalli abun da yace kwata-kwata minti ɗaya ne kila ma rabin minti ne ko kuma zaka zo kai rubutu shafi guda misali sai kai kuskure a rabin layi to wannan kuskuren sai a danga yada shi yayi kuskure a wuri kaza alherin ka ba za a faɗa ba sai inda kai kuskure wannan siffa ce daga cikin siffofin munafikai annabi ce su munafikai idan suka ga alkhairi sai su lullube shi da sun ga kuskure ko sharri sai su ta yadawa dan su bata mutun suna tuna daga cikin abin da Allah ke so ya zamto kana rufa wa dan uwanka musulmi asiri wani hadisi cikin sahihul bukhari da muslim annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum dayanku ba zai zamto mai cikakken imani ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwan shi ma yuhibbu li nafsihi irin abin da yake so ran shi duk abin da baka so ya same ka na bakin ciki ko na damuwa ko na bacin rai ko na cutarwa kar kai fatan ya samu wani musulmi duk abin da kake so ya same ka na alkhairi ko na farin ciki kai fatan wani musulmi ma ya samu ku dubi fa annabi ya faɗa fa cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka daga hannu kana yi wa wani addu'a wani dan uwanka musulmi bi zahalil ghaibi baya wurin kuma bai sani ba duk abin da ka roka Allah kuma zai turo wani mala'ika yana wurin in ka ce Allah ya masa abu kaza sai mala'ika ya ce amin walaka bi mislihi kai ma Allah baka abin da ka tambaya mishi Allah ya bashi lafiya sai ya ce amin kai ma Allah baka lafiya Allah ya bashi arziki duk abin da ka roka mala'ika yana amin kuma yana roka maka irin wannan abu da bakinka da bakin mala'ika wanne fi bakin mala'ika dan ba sa sabon Allah ina fata an gane na daga cikin kuma abin da ke sa karbi addu'a da wuri rashin sabon Allah to mala'ikan aikin shi kenan shi ma ya ta maka addu'a to kaga in ka roka mishi mummuna abu ba kaman kana roka kanka ne ina fata an gane ke sa kullum mu dinga juna fatan alkhairi mu dinga wa juna kyakkyawan fata mu zanto ƴan uwan juna masu son juna ba masu ainihin cutar da juna ba akwai ababe da dama da malamai suka lissafa wanda ke kawo adawa da gaba da kin juna tsakanin mutane daga ciki akwai son zuciya ittiba'ul hawa kawai son zuciya duk alherin mutum zaka rufe ido kawai ka ainihin bata shi duk akwai waɗanda fa in suka zauna suka bata mutum wallahi ko nera ba za a sayi shi ba kuma ƙarya suke wasu sun kware akan wannan abu ana ce musu dillalai ba ku san su ba ko biyan su kuɗi yake idan suka yi rubutu akan mutum a jarida ko a social media suka bata shi wallahi sai ya rasa inda zai sa kanshi kuma za ka samu kashi 99 abin da suka faɗa ƙarya ne amma kafin a kare abin sai an sha wallahi Allah ya kiyaye akwai wanda kuma gidan radio ma zai shiga ya je ta maganganu ya bata wani ya bata aikin shi ya bata sana'an shi shi lalle sai ya ga bayan wani kuma alhali abin ba haka yake ba to wannan siffa ce ta munafunci siffa ce ba ta masu imani ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce
ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawm فأولئك هم الظالمون
Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da karantar da mu dabi'u masu kyau dan mu aikata da dabi'u munana dan mu guje su yace ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani la yaskhar qaumun min qaumin kada wadansu mutane su dinga yi wa wadansu mutane isgilanci asa an yakunu khairan minhum tayyu sun fi su alkhairi tayyu almaskhuru wanda ake mishi ainihin isgilanci din khairun min asakhir yafi wanda ke mishi isgilancin alkhairi a wurin Allah ina fata an gane idan Allah na maganan fifiko ba yana maganan fifiko anan duniya bane ba yana magana a wurin shi kana kuma fin mutum a wurin Allah ne in ka fi shi imani da takawa ba in ka fi shi yawan ilimi ko in ka fi shi yawan dukiya ko ka fi shi mukami ko wani abu ba Allah duk baya kallon wannan inna Allah la yanzur ila suwarikum Allah baya kallon suran jikinku a ce wanda yafi wani kyawu shi yafi matsayi a wurin Allah ba haka abin yake ba wala ajsamikum ko wala ajsadikum Allah baya kallon gangan jikinku wane ne mai kiba wane ne siriri wane ne dogo wane ne gajere waye mai karfi waye rago duk ba wannan Allah ke kalla ba wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum kada abinda Allah yake kallo shine zuciyanka da kuma abinda kake aikatawa a lokacin da zuciyanka yafi na wani sarki a wurin Allah shi kuma abu ne na gaibu ba wanda ya sani sai Allah ba wanda ya san wayo ni imani in ba Allah ba ba wanda ya san aikin waye fi karbuwa a wurin Allah sai Allah ke sai bar abun a boye ke sai wani daga cikin sahabbai yace inda na san Allah ya karbi aiki na guda ɗaya tak yace da ni na huta yace dan Allah ce innama taqabbalallahu minal muttaqin kadai Allah na karban aiki ne na masu takawa ba sani ba ko ina cikin su ko ba na ciki kaga masu imani na gaskiya kenan sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yarda yana cikin shine fa mai daraja ta biyu cikin sahabbai in banda Abubakar babu wanda yafi Umar matsayi cikin sahabbai gaba daya wannan ittifaqi ne a wurin ahlus sunna ba su da sabani kan mutanen nan guda biyu suna da sabani ne kadai wajen Aliyu da Uthman amma ba saban jabhur Uthman shine na uku ina fata an gane amma Abubakar da Umar malaman ahlus sunna sun yi ittifaqi sun fi kowane sahabi haka sayyidina Aliyu ma ya fada Allah ya kara masa yadda to sayyidina Umar duk da dan aljanna ne fa annabi ya ce duk hanyar da Umar ya bi shedan baya bin wurin ba sa ma hada hanya da shedan to ina zai sabon Allah wannan shedan din ma in ya ganshi gudu yake amma sai ya ce idan aka tashi kiyama sai Allah ya ce kowa ya tafi aljanna in banda mutum daya shi kan ya tafi wuta yace wallahi zan yi tsamman da ni ake inji sayyidina Umar idan Allah ya ce kowa ya tafi aljanna banda mutum daya yace zai tsori ce zai ji kaman da shi Allah yake wannan magana kafin a kira suna yace in kuma aka ce kowa ya tafi wuta in banda mutum daya yace wallahi zan dauka ni ne dan ina tsammanin rahaman Allah kuma wannan shine abin da ake so a imani al-khawf war raja tsananin jin tsoron Allah da kuma kaunar rahaman shi waɗannan su ne abin da ake bukata yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin bayin Allah nagari annabi zakariya da matan shi da yayin shi suna roƙon Allah ragaban saboda kwadayin rahaman Allah suna bautan Allah saboda kwadayin rahaman shi wa rahaban da kuma tsoron azaban Allah subhanahu wataala to anan Allah ya ce la yaskhar qaumun min qaumin kar waɗansu mutane su dinga isgilanci ga waɗansu mutane an san isgilanci ai ko a ko wani haka kawai shin yazo ya saka a gaba da isgilanci sai ka ji kaman ka nitse a kasa kuma ko a cikin mutane wani ma sai ya baka kunya wannan haramun ne Allah ya ce asa an yakunu khairan minhum tayyu wanda ake wa isgilancin sun fi masu isgilancin alkhairi a wurin Allah wala nisa'un min nisa'in haka nan mata kar su dinga isgilanci ga yan uwansu mata asa an yakunna khairan minhun tayyu wadanda ake wa isgilancin sun fi wadanda suke isgilancin alkhairi a wurin Allah subhanahu wataala Allah ce wala talbizu anfusakum kar ku dinga aibata kawunanku, kar ku dinga aibata kanku, nan kar ku dinga aibata junanku, Allah ke nufi. Amma sai ya ce kar ku dinga aibata kawunanku, ai mutum ba aibata kanshi, sai dai aibata wani. Haka ne ko ba haka ba? Sai malamai suka ce me yasa Allah ya ce wala talmizu anfusakum, bai ce ba wala talmizu almu'minina ko annas ko alkaza, sai ya ce kar ku aibata kawunanku. Sai aka ce a lokacin da ka zo kana aibata wani, kanka kake aibatawa, domin Allah subhanahu wataala ya hana ka kai wannan abun kana yi, yanzu kanka kake cutarwa. Shi abin da kake faɗa iyaka ya ɓata mishi rai, amma kai kuma Allah na rubuta maka zunubi, wa ya fi cutuwa kai da shi? Kai da kake aibata shin kai ka fi cutuwa? Iyakan abin da za ka mishi ka ɓata masa rai, kai kuma kana ta tara zunubai a wurin Allah subhanahu wataala. Yasa Allah ce kar ku aibata kawunanku. Sai Allah ya ce wala tanabazu bil alqab, kada ku dinga jifan junanku da munanan laqaba. Ka kira mutum da wani laqabi wanda ka san baya san wannan laqabin, ko wani tsohon suna ne tun na yarinta, ko wani laqabi ne mummuna nashi, ko na gidansu, ko na mahaifin shi, ka zo kana kiran shi da wannan laqabin. Allah ce kar ku yi wannan abu. Sai Allah ce bisal lismul fusuq ba'da al-iman, tir da ainihin suna na fasikanci bayan imani. Allah ce wa man yatub, duk wanda bai tuba ba daga aikata waɗannan ababan da aka lissafa a baya. Allah ce fa walaika humuz zalimun, lalle waɗannan sune azzalumai. Imam al-Alusi Allah mishi rahama a cikin tafsirin shi yace ittafaqul ulama, malami sun yi ittifaqi, ala tahrimi tarqibil insan bima yakrahu, ka kira mutum da wani laqabi wanda ka san baya san wannan laqabi. Yace malami sun yi ittifaqi wannan haramun ne, kana sifatan lahu, wannan laqabin suffan shi ne, am li abihi ko suffan mahaifin shi ne, am li ummihi ko suffan mahaifiyar shi ne, aw li ghairihi ma ko suffan wani. Alal misali ka zo ka ga mutum ka ce mishi dan gidan makaho, kuma ya zama baban shi makaho ne, kaga wannan cin mutunci ne, cin fiska ne, yana fata an gane. Ko kuma zaka kira mutum ka san sunan shi fa, sai ka kira shi da wani halittar shi, ka ce malam makaho zo nan, ko malam gurgu zo, ko malam kuturu, wannan haramun ne. Domin duk wanda ya maka wannan yayi ne saboda cin fiska dama, ina fata an gane. Ko ka kira mutum da suffan shi, ko dogo ne zankalele, ko kuma dan wada ne, kun san wada yafi guntu, to duk wannan haramun ne. Kar ka kira mutum da wani suffan shi wanda ka san zai bata mishi rai. Allah ce kar ku yi wannan abu. Sannan kar ku dinga jifan junanku da ainihin munanan sunaye, ku dinga aibata junanku, ka aibata mutum da aiki ko da suna ko da kowane irin abu. Waɗannan ababe da Allah ya lissafa subhanahu wataala, dukkan su babu wanda aka ce wayin su makaruhi ne, ko kuma barin su ganin dama ne, dukkan su haramun ne. Kisa Allah ce bisal lismul fusuq ba'dal iman, Allah ya ce tir da ainihin ismul fusuq, suna na fasikanci. Ashe aikata waɗannan abubuwan ya zama fasikanci ne kenan. Mun faɗa jiya kuma fasikanci kowane iri haramun ne. Allah sai ya ce man lam yatub, duk wanda bai tuba ba, fa ulaika humuz zalimun, lalle waɗannan sune azzalumai. Allah ya kiyaye. Me Allah ya ce?
Ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran minadh-dhann in بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله tawwabur rahim.
Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da kiran masu imani, yana nusantar da su, yana dora su akan kyawawan dabi'u wanda za su aikata, da munana kuma wanda za su bari. Yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, ijtanibu kathiran min adh-dhann, ku guji mafi yawan zato. Inna ba'da adh-dhanni ithm, lallai wani sashi na zato kan zunubi ne, haramun ne. Anan akwai wata kalama da Bahaushe ke cewa wai zato zunubi ne, ko da ya kasance gaskiya ne. A wannan ba daidai bane ba, ina fata an gane. Domin kalmar da ake faɗa da Hausan tana da fadi, za ta iya afka kowa cikin laifi. Akwai buƙatar a tsuke ta. Akwai zaton da in kai shi babu laifi. Yanzu aka ce da kai, misali aka tambaye ni, sai aka ce ina wani, sai na ce ina zaton yana gida, wannan ba haramun bane ba. Ina fata an gane. Kaga ai zato nake, idan yana gidan shi, in baya gida kuma ban yi zunubi ba, kila na fito na bar shi a gida, ko mun yi waya ya ce min yana gida, bayan wannan kuma sai ya fita. Ina fata an gane. Irin wannan ba laifi bane ba. Ko ina ake sai da abu kaza, ina zaton a shagon wani ana sayarwa, sai aka je babu, watakila ya kare. Ina fata an gane. To ba wai kowane zato ne haramun ba, kamar yadda Bahaushe ke faɗa. Ba kowane zato bane zunubi, ko da ya kasance gaskiya. Domin shi ma'anan Bahaushe, ina ka ce ina wani, ka ce ina zaton yana gida, to ko da an je an same shi ma aka yi laifi. Ina fata an fahimta. Dan an ce zaton zunubi ne, ko da ya kasance gaskiya, to wannan ya ci karo da ainihin shari'ar musulunci. Zato, mummunan zato ne haramu, ba kyakkyawan zato ba. Ina fata an gane. Ko an ce ina wani, ina zaton yana masallaci, to ya za a ce kayi laifi? Ba ka ce ba ina zaton yana gidan giya. Kun fahimci wannan abin da kyau? Zato na batanci shi ake haramtawa, amma zato na alkhairi wannan ya halatta ma kai. Ka san wane, na san shi. Yalla za a dauke shi aiki, sai aka kira ka ana neman ƙarin bayani akan shi. Me za ka ce game da shi? Ina zaton mutumin kirki ne, ina zaton yana da amana. In dai abin da kake faɗa haka ne, kyakkyawan zaton ka dangane da shi mutumin kirki ne, wannan ya halatta. Amma ka san ɓarawo ne, azzalumi ne, macuci ne, to anan wajibi ne kuma ka faɗa, ka ce eh gaskiya wannan nan fa akwai matsala. In ka ga dama ma ka ce ba za ka yi comment akan shi ba. Amma abin da ya fi shi ne kuma, ko kuma wani na neman aure, sai aka tambaye ka, ka san ba shi da mutunci, ya yi aure sau shida. Ina fata an gane. Su ko ba su sani ba, yana dukan mata, baya ba su abinci, ba shi da mutunci, kila ma mashayi ne, kila ma kaza ne, dan fo wannan, duk ka san wannan. Sai ka ce ai wannan na mutumin kirki ne, ai ga gidanmu ga gidansu, kai ta faɗan abu na ƙarya a kan shi, wannan ma haramun ne. Wajibi ne a wajen neman aure ka faɗi abin da ka sani. Gaskiya wannan nan fa auren shi shida, kowace kuma sai ya fasa mata baki kafin ta tafi. Wajibi ne ka gaya musu in haka ne, amma kuma kar ka mishi sharri, ka faɗi abin da ka sani. An fahimci wannan abin da kyau? Akwai wanda ya ce min wallahi an kira shi aka tambaye shi, wani na neman aure, sai aka bugo waya daga gidan ana tambayin shi, wannan na an ce ka san shi? Yace kware na san shi, sani ma tun na yarinta, tare ma muka yi secondary school da shi, tare muka yi kaza, tare muka. To me zaka ce game da shi? Yana neman yarmu, kuma ya san bashi da mutunci. Wallahi kawai sai gyara mutumin shi da kanshi. Yace min wallahi yana da na sanin abun har yau, saboda ba mutunci a wurin, ba mutunci, iyayen bai mutunta su ba. Nace ba wani regretting, kana da laifi, dan a lokacin da ka aikata ka san ka haince su. Ina fata an gane. To ijtanibu kathiran min adh-dhann, ke sa Allah bai ce ba ijtanibu dhanna, ke ce kathiran min adh-dhanni, ku guji da yawa daga cikin zato. Inna ba'da adh-dhanni, bai ce ba inna adh-dhanna, ke ce inna ba'da adh-dhanni ithm, lallai wani sashi na zato kan zunubi ne, haramun ne. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, annabi ce iyyakum wadh-dhann, iyyakum ahirdinku, ku guji azzannu zato, ku guji muna da zato dangane da mutane. amma babu laifi ku dinga kyautata wa mutane zato. Ina fata an gane. Sai annabi ce fa inna dhanna akdhabul hadith, do billahi zato shine mafi ƙarya, mafi girma a wurin ƙarya. Mafi yawan muna da zato ga mutane zaka samu ƙarya na shiga ciki. Amma in ka zanto mai kyautata mutane zato kuma hakan zai sa a zauna lafiya. Wane yayi kaza, ka ina zaton fa ba haka bane, kila kuskure yayi, kila bai sani bane, kila ko ina fata an gane. Shi mumini kullun ka kawo masa uzuri dan ka kare shi. Yace inna Allah harrama minal muslimi damahu wa irdahu. Annabi yace a wani hadisi Allah ya haramta jinin musulmi da mutuncin shi. Wa an yudhanna bihi dhanna sawi, Allah ya haramta amuna da zato dangane da musulmi. Wannan aya da muka fara karantawa za mu tsaya gobe in Allah da mu ainihin kammalata, saboda hadisai da yawa da suke ciki da kuma abubuwan da ayin za ta lissafa waɗanda suna da mahimmanci a cikin rayuwarmu na yau da kullum. Allah ta'ala ya nuna mana gobe da rai da lafiya da imani. Allah kuma ya ainihin karɓa mana ayyukanmu, ya karɓa mana addu'o'inmu. Allah ta'ala ya ji kanmu, ya ji kan iyayenmu. Allah ya mana rahama. Allah ya zauna da kasanmu lafiya. Ya Allah ka ba mu shugabanni na gari. Allah ka shirar da mu bisa hanya madaidaiciya. Ya Allah dukkan abin da ke damunmu Allah ka yaye mana. Ya Allah duk waɗanda suke da damuwa Allah ka san damuwarsu, Allah ka yaye musu. Ya Ubangiji duk waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Ya Ubangiji duk wanda yake cikin kunci na rayuwa Allah ka yaye mishi. Ya Allah duk wanda yake da bukata na alkhairi ya Allah ka biya mishi. Allahumma ahdina fi man hadaita, wa'afina fi man afaita, wa tawallana fi man tawallaita, wa barik lana fi ma a'taita, wa qina sharra ma qadaita, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayka. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al bala'i wa daraki al shaqa'i wa su'i al qada'i wa shamatat al a'da'. Allahumma qadhi hawaidana 'ajilihi wa 'ajili wa man awsana bid du'a. Allahumma ghfir li jami' al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.